Najeriya a yau.
Najeriya a yau.
Najeriya a yau.
Kasarmu a bar alfaharinmu.
Kasarmu a bar alfaharinmu.
Kasarmu a bar alfaharinmu.
Kasarmu a bar alfaharinmu.
Shiri ne da ke kawo muku tattaunawa da masana kan batutuwan da suka shafi Najeriya a fannin siyasa, tsaro,
tattalin arziki da kuma tsarin jagoranci.
Tattalin arziki da kuma tsarin jagoranci.
Kuma za ku iya tofa albarkacin bakinku kan batun da muke tattaunawa a wannan rana.
Tabbas kuwa cikin sauƙi za ku samu damar bibiyar shirye-shiryenmu a shafukanmu kamar haka.
Facebook akan Sawaba FM 104.9 Hadeja ko kuma a shafinmu na Twitter kan @SawabaFM. Haka kuma muna nan a shafinmu na Instagram akan Sawaba FM Hadeja ko kuma a shafinmu na YouTube kan Sawaba FM.
Haka zalika a shafinmu na yanar gizo akan www.sawabafm.com. Ko kuma kuna iya aika mana da sakonni akan adireshin sawabafm@gmail.com.
Batunmu na wannan rana, iSwap da matsalar tsaro a Najeriya.
iSwap da matsalar tsaro a Najeriya.
Tare da Dr. Amun Usman.
Dr. Amun Usman.
Sawaba Radio, kuci da
Masararo, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Kabir Zubairu Burnu Kudu, kuma ni ne zan jagoranci shirin Najeriya a yau na wannan lokacin. Kamar yadda kuka ji a cikin shirin a yau, muna tare da Malam Mamun Usman, kuma za mu tattauna kan batu mai taken iSwap da matsalar tsaro a Najeriya. Na sani mutane suna sanar da labarin cewar su kungiyar iSwap wadda take nufin Islamic State of West African Province or West Africa Province, kamar wata kungiya ce ta kasar musulunci, za mu iya cewa ta yammacin Africa, West Africa, yana jin ta yammacin Africa kenan, sun sami nasarar kashi shugaban Boko Haram Abubakar Shekau, wanda suka sanar tun a ranar 19 ga watan Mayu na wannan shekara da muke ciki. Sai dai kuma ba a sami wasu bayanai tabbatattu daga bangaren su Boko Haram din da suke nuna cewar hakan ta faru ba, face a yau da aka ga wani faifan bidiyo wanda yake nuna wani daga cikin su ƴan kungiyar Boko Haram din da ake kira da Bakura Sahlaba, wanda yake tabbatar da cewar tabbas an samu nasarar kashe shi Abubakar Shekau, shugaban kungiyar Boko Haram. Kuma za a ce shi ya kashe kansa da kansa a lokacin da ya ga cewar su ƴan kungiyar iSwap suna kokarin kama shi da ransa da nufin su nemi waɗansu bayanai daga gare shi. Ita iSwap da tana tare da Boko Haram har zuwa shekarar 2016, lokacin da ta balle karkashin jagorancin shugabanta da ake kira da Abu Mus'ab al-Barnawi. Wannan batu na iSwap da matsalar tsaro a Najeriya da abin da zai biyo bayan tabbatuwar da aka samu na cewar Abubakar Shekau, shugaban kungiyar Boko Haram, ya rasu, su ne abubuwan da za mu tattauna a cikin wannan shirin tare da Malam Mamun Usman. Yanzu haka Malam Mamun yana ɗakin mu na watsa shirye-shirye. Malam Mamun, barkanmu da wannan lokaci.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ya kwana da kwanaki.
Alhamdulillah, ai muna tare. Ko satin da ya wuce ko satin bi ne ai mun.
Eh, kware da gaske. Eh, ta shafin mu na Facebook, kware da gaske. Masu sauraro kuma za a iya bibiyar wannan batutuwa da muke tattaunawa a shafin namu na Facebook, Sawaba FM 104.9 Hadeja. Sannan a ciki kuma zama a ga link wanda za a iya dannawa domin a saurari wannan shiri namu kai tsaye a ko'ina ake a faɗin duniya. Za mu samu lokaci a ƙarshen shirin domin duba irin muhawarar da kuka yi kan wannan batu, sannan kuma za mu buɗe layi domin mu karɓi kira a kan tsokacinku da tambayoyinku ga abubuwan da Malam Mamun Usman zai sanar da mu a cikin wannan shiri. Malama mun ina jin kai tsaye mu tafi ga wannan batu na mu fara da maganar mutuwar Abubakar Shekau wanda zamu ci an tabbatar da ita. Su dama ƴan ISOP sun faɗa cewar ya mutu to kuma yanzu ga ma magana daga Bakura Sahalaba wanda dan kungiyar Boko Haram ne wanda yake tabbatar da cewar eh tabbas Abubakar Shekau din ya mutu amma dai ya nuna cewar su fa dan ya mutun ba wannan yana nufin kungiyar Boko Haram ta rushe ba. Suna nan za su gaba da abubuwan su har ma a bidiyon an gano tarin makamai manya-manya waɗanda hotunan su yake shigowa cikin bidiyon wanda yake nuna cewa har yanzu dai suna da wani abu da yake kama da shiri na ci gaba da abin da suke kai. Me zaka ci game da batun nan na mutuwar Shekau?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Mutuwar Shekau ta tabbata yanzu saboda bayan abubuwan da suka faru na 4 ga watan wannan Yuni Yuni kenan an samu inda suka samu sabani fada tsakanin yan ISWAF da su yan bangaren shi Malam Abubakar Shekau yan Boko Haram ake radin cewar ya rasu ko yana nan da yake ita gwamnatin Najeriya a wannan lokacin ana jira ta tabbatar amma ita su kansu ba su da tabbas din abin da ya faru. So labarai da yawa sun fito, wasu suka ce a'a ya ta da bomb ne da ya yi sanadiyar mutuwarsa da waɗansu, wasu suka ce ya dau bindiga ne ya harba kansa, wasu suka ce ya ji rauni ne. Saboda haka suna jira watakila yana nan yana jinyarsa da farko abubuwan da suka fito kenan har zuwa 7 ga wata. Daga nan ne bayanai suka fara ƙarfi cewar fa ana kyautata zaton ya mutu kuma su ɗaya bangaren ISWAP bangaren su Abu Mus'ab al-Barnawi suka tabbatar da cewar ya rasu din bayan sun shi Barnawi ya yi bayanin da yake nuna cewar shi Shekau ya yi mutuwar da ta dace da shi. To duk da haka dai ana jira wasu suna ganin cewar to tunda aka yi haka to yanzu Shekau ya tafi kusan dama karbar mulkin sa ne bayan mutuwar shi Muhammad Yusuf shugaban kungiyar ta Boko Haram na farko a shekarar 2009 bayan ya rasu sai shi Shekau ya zama shine shugaba. To shi kamar yafi zafi ta bangaren kaiwa hari da amfani da makami da kisa ba tare da la'akari da
waye wanda aka kashe ko waɗanda za a kashe ba.
To irin waɗannan abubuwan duka yayi babu wannan babu tausayi wurin kisa musamman yadda yake umartar mabiyansa su kisa wanda ya sa wannan ya haifar musu da matsala tsakanin wasu daga cikin wanda suke tare da shi. Sai suke ganin cewa kamar ya kamata salon yakin da sojojin Najeriya suke ɗauka suna amfani da salo guda biyu. Akwai wanda yake yana mai da hankali kan al'umma population approach kenan, misali suwaye suke kawo musu abinci, suwaye suke kawo musu magani ko makamai, akan ba a datse wannan a kuma yi campaign a ƙauyuka da garuruwa da mafi yawa su yan Boko Haram din suke mamaya cewar kar fa a yadda da mutanen nan ko yaushe aka samu bayanai na sirri
a sanar.
To sai suka sake ganin cewar tunda ƙauyukan suna tsoro su ma suna tsoron rayukansu, me zai hana su yi amfani da wata hikima su masu kwaikwai irin wannan tsarin maimakon kisa da ake yi a ce kafirai ne kawai a yake su a ce arna ne. Akwai buƙatar su ma su fara campaign da kuɗi da kuma alƙawarin zaman lafiya wa su mutanen ƙauyukan kila za su ba su haɗin kai. To shi bai yadda da wannan tsarin ba wanda ya kawo musu a shekarar dama ai ba su alaƙanta kansu da ƙungiyar ISIS ba sai a shekarar ta 2015.
Shi kansa Abubakar
Shekau abin kuma da ke faruwa shi ne shi haƙi yana buƙatar logistics, akwai buƙatar makamai, akwai buƙatar kuɗaɗe na gudanarwa tunda ake rayuwa ake ba cikin al'umma ba, dole akwai buƙatar kuɗi. Su ISIS suna da ƙarfin tattalin arziki kuma da yake akwai hanyoyi da larabawan Mali waɗanda suke su ma a tuwar nan ƴan tawaye masu tsauran ra'ayin addini masu son kafa daula ta musulunci suna da alaka da waɗansu larabawan da suke Algeria zuwa Libya da kuma sauran larabawan da suke gabas ta tsakiya. To ta nan za a iya samun network na alaka da ISIS din wanda da suka hada da suka yi wani alliance din abinda shi shekau ke nuna wa cewar ya rubuta takarda ta mubaya'a amma an canje wasu kalaman sa su su Barnawi sun canje wadansu kalamai da shi ke ganin wannan kamar kafirci ne shi ba haka tauhidin sa yake ba to wannan yasa koda da aka dawo da sakon da yake ganin cewar shi ba zai yi wa ISIS biyayya kan wancan abin da su su Barnawi suka canja ba dan haka a shekarar ta 2016 sai kasance sun raba gari su suna ganin yadda yake aiwatar da jihadin ba daidai bane akwai yadda za a iya bin sa su ci riba a daina kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba ai amfani da approach na yadda su mutanen in an musu wa'azi za su karba za a iya yi musu alƙawari na zaman lafiya cewar za su zauna lafiya ba za a kai musu hari ba wannan zai ba da dama a iya samun waɗansu ma daga ciki su gane si goyi bayan shi ita wannan gwagwarmayar to wannan rashin jituwar ya kawo cewa sun ware sun kaf sun da suka ware din sai suka koma suka hada kai da Tuareg na Mali da wasu ƴan tawaye na Chadi masu kishin addini to sai kasance da wasu daga cikin Niger tun daga bangaren Mali abin da ya hada Niger zuwa Nigeria zuwa Chadi sai kasance ISIS tana da karfi a wannan wurin ta karkashin mulkin su ƴan ISWAP din kuma suna da network babban abin da dai yake da akwai shine koda suna samun kudin shiga Boko Haram sun mamaye bakin tafkin Chadi wanda wannan yana samun musu da kudin shiga sosai to saboda noma
suke kenan
noman da mutane suke yi suna bada haraji masu kamun kifi suna bada haraji wani lokacin akan shigo musu da abinci da makamai ta wannan wurin wuri ne da yake da arziki kuma ya kasance yana karkashin ikon su to wannan yasa shi kuma Abubakar Shekau akwai rumbun makaman ita kungiyar gaba daya a hannunsa bindigogi ne da bamaitun da ya fuskanta kamar su Barnawi suna son su yi masa juyi mulki ya yi kokarin cewar gara su koma gefe ya hana su kusantar duka makamai domin idan ya bar makaman a hannun wani za a iya amfani da makaman shi a sauke shi ko a masa juyi mulki ko a masa sanadiyar rayuwa domin sati biyu kafin a yi incident na rasuwarsa akwai bayanan da suke nuna cewar ya ma kashe waɗansu na kusa da shi wanda yake tuhumar su da cin amana a cikin ita wannan tafiyar tasu to wannan yasa baya yadda da mutane kai tsaye ya mallaki makaman kuma ya tabbatar da wurin da suke suna kokarin yin duka ayyukan da za su haɓaka tattalin arzikin su da zai tafiyar da abubuwan da suke yi samun makamai samun kuɗaɗen shiga da sauransu sukan yi mobilizing wasu daga cikin su fice daga ma wannan yankunan su tafi wasu yankunan misali yankin Niger misali a Kidnapping a samu kuɗaɗe wanda da su za a yi amfani wani lokacin a sai makaman a sai magunguna a sai abinci wannan sai kasance aikin nasu ya ba tsaye ko sun ci gaba da kaiwa harhare ƙauyuka da yin abubuwan da suke amma dai su ba su cika yin da'awa na mutanen ƙauye ko su bi su ba sukan yawa sukan kai hari ne ko su kona kayan abinci ko su kona mutane su kwashi abin da suke so su tafi sabanin yadda su ƴan ISWAP suke yi saboda kato su kuma ƴan ISWAP zai kasance da yake suna da network da su ISIS suna samun waɗannan makaman suna da kuɗi sai suke kokarin yada da'awar su shiga ƙauyukan da kuma wasu daga cikin mabiyan shekau cewar ga yadda fa ya kamata a yi tafiyan nan
suna kwace mara mabiya
a hankali cewar ga yadda ya kamata a yi ko za ka yaƙi sojan Najeriya kamata a yi ka samu haɗin kan al'ummar da ka musu alƙawarin zaman lafiya idan ka shiga ciki garin ba za ka kashe kowa ba amma su baka haɗin kai su baka bayanan sirri to wannan ne zai ba dama a iya
samun nasara
da shimfiɗa mulki na daula to wannan dabarun suka fi na population approach da kuma shi enemy approach kuma wanda shi ne sojojin Najeriya sun yi ta amfani da irin wannan nan salan to sai kasance akwai matsala yadda sojojin suke wani lokaci akwai cin zarafin mutanen da basu ji ba basu gani ba ya kasance mutane suna tsoransu kuma ya kasance wasu daga cikin mabiyan waɗannan ƙungiyoyin ko ISWAP ɗin ko Boko Haram ɗan ƙauyukan nan ne a cikin jihohin Borno, Yobe da sauransu. Akwai indigenous na wannan wuraren.
‘Yan
asalin wuraren. Har zuwa cikin Niger ɗin da. To sai kasance su ƙauyukan ba sa ba da haɗin kai sosai kamar yadda sojojin suke so. Musamman zuwan wannan marigayi tsohon shugaban sojan Najeriya ya ɗan canja salon yin amfani da abin nan ɗin. Ya fi so ya
Lieutenant General
Attahiru. Ya fi mai da hankali kan yin amfani da bayanan sirri na insiders waɗanda suke ciki, yadda za a yi amfani maimakon mai da hankali kan ƙauyukan da ba lallai su baka bayanan da kake. Wannan kuma ya taimaka masa wajen shimfiɗa wani salo da za a iya cimma shi yaƙin. To, ya kasance shi Malam Bakar Shekau, da ana cin wasu na kusa da shi ɗin suna goyon bayan ISWAP. Suna karɓar su, suna ganin cewa waccan tafiyar ta fi kama da tafiyar da za ta kai su ga gaci. Ya kasance ina kiran su da munafukai, da an dai samu matsala da shi da mutum da yawa, wasu har da na kusa da shi, har aka yi amfani da su aka cin masa a wurin da yake ba zai iya. Domin a 'yan kwanakin 3 ga wata na June, idan ba za mu manta ba, ai akwai harin da sojojin Najeriya suka su 'yan ISWAP suka kai wa sojojin Najeriya a Dambuwa. Wanda sojojin Najeriya suka ce sun kashe su ɗan ISWAP ɗin wajen mutum 50. To daidai lokacin da abin da ke faruwa, daidai wannan lokacin kuma wannan rikicin tsakanin shi Bakar Shekau Boko Haram da ɗan ISWAP yana faruwa a wajen tafkin Chadi zuwa dajin Sambisa. To ya kasance kamar sun ɗauki hankalin sojojin Najeriya ne da wannan harin da suka kai na Dambuwa.
Don su je su samu nasara.
Suna da yawa, wasu suka yi can. To 4 ga wata wannan abin ya faru da shi, kuma yana ganin maimakon ya miƙa wuya ya yi mutuwar da take ta wulaƙanci ce gara ya ta da bomb ɗin da yake jikinsa. Saboda su Al-Baghdadi wanda yake yanzu shine kamar khalifa na ISIS, ko da dai su ma 'yan Boko Haram ɗin sun yarda da khalifancinsa, har waɗannan sabon da suka su bayan shi Abubakar Shekau suna ambatansa a matsayinsa na khalifa, sun yarda da mubaya da za su yi wa IS. Amma dai ba su yarda da tsarin ya kasance a ƙarƙashin shugabancin su Barnawi ba, saboda su ba su yarda da ingancin imaninsu ba da tauhidinsu ba, misali a yadda suke na datin. To wannan ne ya sanadi shi sai yanzu nan a waɗannan kwanakin aka tabbatar da cewa lalle ta da bomb ɗin ya yi, wanda yau kansa sanadi ana tunanin wasu ma daga ciki wanda suke wurin
su ma sun mutu
da dalilin ta da bomb ɗin, wanda su a san ransu yadda suka so ya miƙa wuya. Ya miƙa wuya ya kasance an haɗa ƙarfi da duka makaman da suke wurinsa da kayan yaƙi da jama'arsa su zo a haɗu, amma a yi tafiya irin yadda su 'yan ISWAP suke ganin ita ce tafiya wadda take sahihiya. To da wannan ya faru, an yaƙi da yawa, su wasu a cikinsu sun mutu, sai kasance wasu sun gudu. To bayan sun tafi ba a jin komai. Wannan ne ma yasa ku kwantar cewa ko yana nan da rai ko bayanan su 'yan ISWAP sun tabbatar da ya mutu. To amma fitowar da suka yi jiya ne ko yau, suka fadda wannan faifayen bidiyon, su 'yan ɓangaren Shekau sun nuna cewar wannan bakura sahala ba, cewar to yanzu dai kam karar mabiyan Shekau a duk inda suke su yi ƙasa a gwiwa. Gwagwarmaya suna nan, za su ci gaba. Saɓanin yadda misali masana ko kuma masu shari'i suke batun cewar kashi 70 cikin mabiyan Shekau sun koma wurin ISWAP, wannan ya nuna cewar har yanzu dai mabiyan shi Abubakar Shekau suna nan, kuma za su ci gaba da gwagwarmayar su. Sai dai ba a sani ba, tunda yanayin shugabanci zai iya sauyawa, ana zata wani Bakura Doro, ana zata musu cewar shine kamar zai iya zama yanzu shugaban Boko Haram din. Ila wataƙila yadda suke aiwatar da harharansu da kuma ayyukansu na ƙoƙarin kafa daular da kuma yaƙar sojoji, wataƙila ya sauya in aka samu sauyi na shugabanci.
Na'am, ko su koma ma za su iya a ƙarshe su yi mabaya ga su ISWAP ɗin kenan?
To,
ko kuma sai dai ko su a nasin dai su canza salon yadda suke saɓani yadda.
A yanzu ba su yi batun wannan ba. Ka san a lokacin da suke negotiation matsakanin shi Shekau ɗin da su 'yan ISWAP, ai ba duka mutane ne suka san wannan shirin ba. Su sun san suna yi, saboda yanzu ma in misali a gaba su mabiyan Shekau za su yarda da daidaitawa tsakaninsu da 'yan ISWAP, wani abu ne wanda yake zai iya faruwa tsakanin su a cikin sirri amma yana da wahala kasancewar yadda shi ya reni waɗanda suke karkashin sa da irin tunanin sa da yadda ya kamata a wajen da za su daidaita din wata kila da a yanzu ya kamata a ce sun koma sun rungumi tafiyar su ɗan ISWAP din wanda wannan kuma zai zama wani tashin hankali ne na misali bangaren ko da dai yanzu bangaren tafkin chadin da yawa yana hannun su ɗan ISWAP wanda kuma dama nan ne target din
nan ne wajen dana da ake
kowa yana son ya kasance wannan wurin yana karkashin ikon sa da manoma da mutanen kauye da masunta da masu kai kawo da su na biyan haraji anan ake samun kudade wanda in ba kudi gwagwarmayar za ta yi ba ayyukan ba za su ci gaba da tafiya ba
yanzu za mu iya cewa kamar shi Abubakar Shekau an zarge shi da cewa yana yin abubuwan da basu kamata ba a yayin da ake jihadi kamar yanda na gani kuma yanda kake faɗa misali yana har kashe ma mutanen da musulmai ne ba gaira ba dalili makamacin wannan su kuma yan ISWAP suke ganin cewa kamata irin waɗannan a yi musu wa'azi a lallabe su amma rigimar su ta tsaya iya tsakanin su da jami'an tsaro kenan na gwamnati
na'am
wannan shine bambancin
shine kuma banda wannan ma jan hankalin mutanen in ka saurari bayanan da zulum yayi gwamnatin Borno a juntop din ranar demokradiya yayi bayanin cewa da yawa daga cikin yanzu ɗan Boko Haram ɗin da ɗan ISWAP suna jan hankali saboda talauci sukan iya ba mutum 2,500 ko 10,000 ya kasance ya taimaka musu wurin smuggling ɗin makamai
akwai lokacin da aka ba da labarin sun ma raba 20,000 a wani gari
suna yi duk wannan salo ne na suna ganin haka din tunda mutane na cikin rashi babu kuma in akwai yadda mutum zai rayu suna ganin cewa dan wata 10,000 samun ta inda zai yi wanda zai iya sayar da ransa ya taimaka musu kuma in ya kasance wani ya saboda an je matakin da waɗansu mutanen ƙauyukan wata kila saboda rashin ilimi ba su iya gane ila abu ba su da in za su samu abin da za su samu ta da gani suke kamar wani abu ne ma wanda yake yaki ne tsakanin ba da su ake ba
haka suke
da sojoji ake yi da su ɗan Boko Haram saboda haka in wata dama ta samu kowane bangare ma za a iya taimakawa saboda haka musamman in ya kasance akwai talauci naira 5,000 naira 10,000 shi gwamnatin Borno Zulum ya nuna cewa da yawa ana jan hankalin matasa suna shiga taimaka musu ta hanyar smuggling makamai da kuma wajen kai harhare wanda dai har yanzu dai wannan abin yana nuna cewa gwamnatin Najeriya takan mai da hankali wurin salo na yakar abokin gaba ba abin da ya haifar da shi
wannan gabar da yake
gabar ba kanta yadda suka yadda abin ya fara tunda yake in misali a ce zamu kalli siyasa ta bangare ko na duniya misali mu kalli Sahel region Niger suna fama da wannan matsalar da yawa an hari na Boko Haram da ISWAP ya yi sanadiyar rasuwar mutane da suke innocent a cikin Niger haka wani bangare na Chadi haka Kamaru to amma kai la'akari karfin sojin ƙasa guda ba ƙasashe ba ba ƙasashe kamar guda biyu ko uku ba yanzu in misali rundunar sojin Kamaru rundunar sojin Chadi rundunar sojin Najeriya Niger za su haɗu ya kamata a ce kungiya ta gagare su bai kamata ba
ba a
zata haka eh ƙasashe za su haɗu ya kasance sun haɗin kai to sai kasance matsala ce wanda yake rashin haɗin kai mai inganci tsakanin ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashen da take makwatakar
su
inda su ɗan ISWAP ɗin da ɗan Boko Haram suke gudanar da al'amuran su ya kasance babu wani ƙwaƙwaran haɗin kai da yadda ake wata abin akwai siyasa a ciki na kowa yana ganin in dai ni na fidda su daga yanki na wata matsala ce da ta shafe ku mai riga Idris Deby ai kai lokacin da ya zage da suka shiga sai da ya kawo har ƙarshen border Chad da Najeriya
haka mana da suka zo nan kuma shikenan
to kaga wani abu ne wanda yake to me zai hana inda matsalar duka ta al'umma ce ya kamata a ce African Union ta iya fito da siyasar da za ta hada kan waɗannan ƙasashen ya kasance an yi wafin out duka wannan abubuwan wannan kalubalen na tsaro a wannan wurin ya zama tarihi
ina sojojin ECOWAS ne da ake da su
ai shine nake faɗa maka matsalar akwai kasashen waje da suka shigo misali Faransa a Mali
ita har ma rindina ce da ita
suna da sojoji sama da 5000
ware da gaske duk da kwanan nan tana shirin sauya su
yes za su sauya wannan dalile ne na siyasa saboda idan sojoji suka karbi mulki ba farar hula ba akwai kalubale na cewar wadansu abubuwa da yawa zai zama to cewar su za su tsara ba policy ne na ita Faransa zai tafiyar da abubuwan da zai gudana a wannan yankin ba Faransa tana kira makami America tana kira makami haka Russia haka sauran kasashe duka waɗannan makaman za ka same su a wurin da sojojin da suke yakar yan ta'adda da su kansu yan ta'adda saboda haka kasuwa ce kasuwa ce musamman yankin Mediterranean kasar girka na wurin girka ba ita take yin makami da yawa ba amma tana ɗaya daga cikin kasar da suka fi ko ina fidda makami zuwa wasu kasashe a duniya girka tana iyaka da su Turkiya su Syria sannan kuma da taruwa ga su Libya to daga Libya nan banda makaman da wannan marigayi Gaddafi ya ajiye ya kasance sun zama matsala a wannan yankin to da makaman da ake ci gaba da shigowa da su saboda kasuwa ce duk wanda ke kira makami riba yake so
haka so yake samu kasuwa
so yake samu kasuwa amma in ka duba misali a irin bayanan da tattauna da muka yi sa TV da ya gabata ai da Niger amin da Faransa da America suna da yankuna da suke da drones
jirage masu marasa matuka
da suke da ake amfani wajen taimakawa saboda Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, kamar duka renan Faransa ne so Faransa tana ganin kamar wata wata karewa take interest inta da yake kasashe ne na renan Faransa saboda haka sai Faransa take kasance wannan siyasar ta nan renan Faransa ne nan renan English sai kasance ya haifar da wannan gaf din ya kasance sun shiga siyasar tunda yake tun lokacin da suka zo Faransa fa har gaba da gobe makamai ba su daina fita daga Mali ba zuwa Central African Republic zuwa kasashen Nigeria wanda kuma yakin bai kare ba wanda yake ideally ya kamata da wannan presence kasancewar akwai ita Faransa a wannan yankin da Santos da America da ita Faransa suke da ita a kasar Mali da Niger a Niger guda biyu ma suke da ita suna da ita a Agadez ne ko guda da biyu ne dai a Niger a Chad akwai a N'Djamena haka akwai a Kamaru banda na Mali ya kamata a ce wannan yanki in dai misali kamar su ake taimakawa al'umma to ya kasance babu zancen yanki Najeriya a bata tana ta famar yaki ita kadai su waɗannan ana kokarin ya za a taimaka musu wannan ya nuna cewa ba taimako ake yi ba ana dai gudanar da wata siyasa ne da za a samu kasuwa ta makaman idan Najeriya ta tashi sayan makamai za ta tafi Amurka za ta tafi ina ne China da sauransu da Faransa duniya man makamai haka waɗannan kasashen da kuma harsashen da wasu suke yi na ma'adanai da kuma kasancewar in wannan wuraren suka zauna da arzikin da suke da shi da Allah ya sa mutanen Afirka mun iya seta abubuwan da albarkatu da kuma ni'imomi da Allah ya mana watakila da zamu daina ba abin da zamu je muna kokarin sayan makami a waje ba abin da zamu yi da shi wanda su kuma wannan kalubale ne ga tattalin arzikin su zai kasance banda wannan ma wasu abubuwa da yawa da watakila sai mun je can mun nema zai kasance sai dai su su zo su nema to wannan ya kasance ya haifar da matsala ko a baya mun taɓa da wannan misali irin abubuwan da suke faruwa misali a Najeriya a je makarantu a kidnafi ko manyan makarantu ne ko kuma mutane ɗaiɗaiku ka ɗauki kuɗin da kake da shi mai yawa ka bawa su masu yin garkuwa da mutane su yi amfani da wannan kuɗin su sai makame sai da kuɗin yana komawa ne wurin masu kera makame du arzikin da muke da shi muna da yawa zai kasance su wannan kasuwa ce a wurin su sai kasance da su ake misali a kawo ƙarshen dukkan wannan kalubale na tsaro a wannan wuraren za ka ga cewar da kasashen da suke misali su Faransa da America da za su iya taimakawa a kawo ƙarshen sa misali an taɓa kidnapping dan America garkuwa da shi tsakanin kasar Niger da Nigeria kwana nawa'i sun iya neman inda yake sun fito da shi suna da wani saboda suna da slight suna ganin duka abubuwan da yake faruwa za su iya to amma me yasa aka kasa kawo karshen wannan kalubalen na tsaro a wannan yankin in misali akwai batun taimakon
ga yan Chibok kana magana shekara wajen
to
bakwai
yan Chibok ga NWC banda sauran abubuwan da suka faɗo wannan da ina nuna cewa gaskiya akwai siyasa a wannan bangaren na Sahel kuma possibly da rikicin Mali in Faransa suka janye to wataƙila Afirka za ta samu damar kare yawan shigar makamai daga Mediterranean zuwa Mali zuwa Sahel wataƙila a samu sauki kasashen Najeriya za su iya cin nasarar yakin da suke da ƴan Iswabu da ƴan Boko Haram
to Allah tabbatar za mu je hutun dan takaitaccen lokaci idan mun dawo za mu dora akan misali wani irin canji za a iya cewa za a iya fuskanta bayan tabbatuwar mutuwar shekau kan irin harahari da su ƴan kungiyar Boko Haram suke gabatarwa sannan kuma za mu ji ma hasashenka za a iya cewa nasara ce ko ba nasara ba mutuwar shi kansa shekau sannan kuma shi wani Abu Mus'ab al-Barnawi shi wane ne shi misali domin a ji zai iya sanin shi wane ne ta iya yiwa ya zama yar manuniya kan menene zai iya zuwa ya je dawo jagorancin da zai yi na su ƴan ISWAP din ko kuma Boko Haram din ma gabaki daya masu raro ku jira mu zamu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo kuma za mu dora dan Allah karmi sake a wasakan juna ina kiran jama'a ku ba ni gunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake gungu ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa banga kasa ce ta ku yawwana kasar mu zamu yo kishi kar da mu kosa kasar mu zamu yo duba
ana fada ana ta'ala shi al'ummar mu zana so da kutaci al'ummar mu na kiran mu daci dan mu nuna du muna yinki shi kafin mu ce muke yinki shi mu daci yan uwana shi dan gatan Allah
Najeriya a yau
Najeriya a yau
Najeriya a yau
kasar mu a bar alfaharin mu
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 Shiri ne da ke kawo muku tattaunawa da masana kan batutuwan da suka shafi Najeriya a fannin siyasa, tsaro,
tattalin arziki da kuma tsarin jagoranci.
Tattalin arziki da kuma tsarin jagoranci.
Kuma za ku iya tofa albarkacin bakin ku kan batun da muke tattaunawa a wannan rana.
Dabbasuwa cikin sauƙi za ku samu damar bibiyar shirye-shiryen mu a shafukan mu kamar haka.
Facebook akan Sawaba FM 104.9 Hadejia ko kuma a shafinmu na Twitter kan @sawabafm haka kuma muna nan a shafin mu na Instagram akan Sawaba FM Hadeja ko kuma a shafin mu na YouTube kan Sawaba FM.
Haka zalika a shafin mu na yanar gizo akan www.sawabafm.com ko kuma kuna iya aika mana da sakonni akan addressin sawabafm@gmail.com.
Batunmu na wannan rana, iSwap da matsalar tsaro a Najeriya.
iSwap da matsalar tsaro a Najeriya.
Tare da Dr. Amin Usman.
Dr. Amin Usman.
Sawaba Radio, fitina rayuwa.
Tumadalla masu raro barkanmu da dawa, kar amanta muna cikin shirin Najeriya a yau ne. Inda muke tare da Malam Ma'mun Usman kuma muke tattaunawa kan batu mai taken iSwap da matsalar tsaro a Najeriya. A farko mun ji yanayin yanda abubuwan suke da yanayin yanda matsalar yanda ma aka samu rabuwa tsakanin Boko Haram da kuma ita iSwap da abubuwan da suka jawo rabuwar. Yanzu a karo na biyu za mu dan waiwaci batutuwa da suka shafi shi shugaban iSwap Abu Musab al-Barnawi kenan da kuma menene shi Malam Ma'mun yake ganin zai iya zama wani canji da za a gani dalilin cewar Malam ko in ce Abubakar Shekau ya mutu. To menene zai biyo bayan mutuwarsa, za a ga wani canji ne ko kuma abin da zai ci gaba da kasancewa yanda yake? Mu fara da shi Abu Musab al-Barnawi. Wane ne wannan Abu Musab al-Barnawi ne?
Shi Abu Musab al-Barnawi ɗane a wurin shugaban ita kungiyar Boko Haram na farko, Malam Muhammad bin Yusuf ɗan sani. An haife shi a shekarar 1994, gaba ɗaya dai yanzu shekarun sa ma na haihuwa
27. Yaro ne
kenan. To ba za a ce yaro ba, shekara 27
kuma matashi ne.
Matashi ne. Kasancewar yana daga cikin waɗanda suka ga kuskuren shi Malam Abubakar Shekau, irin yadda ake gudanar da mulki suka nemi a yi sauyin, kuma da bai yiwu ba waɗanda suke ba su tare da Shekau suka yi tawaye suka yi masa mubaya ya zama shine shugaba.
To har gado kenan yayi ko me?
To tunda dai yana tare da rundunar ana ganin kuma kilena da ilimi
dan malam ne kuma
zai gudanar da ya gudanar da jagorancin, ko da ke shi ma a wasu lokuta a baya ya samu kalubalen cewar shi shugaban ISIS din
na can wannan al-Baghdadi kenan.
Al-Baghdadi an taba kai korafi wanda wani dan jarida ya rawaici bayanan cewar ya kamata a sauke shi ta yi ko saboda karancin shekarun ne ko dai wasu rauni na mulki, wanda har a lokacin shi dan jaridar ta hannun akwai mai sharhi a kan harkokin su iSwap inda Boko Haram Ahmad Salkida ya nuna cewar an nuna wani an tsora wani akan shugabancin wani Abu Abdullahi ibn Umar al-Barnawi shima
dai
an sa shi. To amma matsalar shine har a yanzu abun da yake nuna wancan shi reporting yana da rauni shine ko a bayanan da shi wannan bakura sahala ba yayi a bayanan da suka fitar jiya ne ko yau faifan bidiyon yana nuna cewar har yanzu shi Abu Musab al-Barnawi shine shugaban su iSwap
bangaren iSwap,
tunda yana kwatanta shi da cewar shi da mahaifinsa kamar Annabi Nuhu ne da ɗansa da ya masa tawaye, wanda yake nuna cewar kamar shi Barnawi baya tare da mahaifinsa Muhammad Yusuf kenan,
ya saba hanyar da mahaifinsa.
Har ma yana nuna cewar shi shahadar da Shekau yayi kamar yadda Fir'auna ne ya ta samu Annabi Musa, sai da kina nuna wannan fadan da shi Barnawi yake da abuna alayi halin da matashi ne kuma ya samu goyen bayan waɗanda suke tare da mahaifinsa shi yasa yanzu yake gudanar da kalifancin a gargashin ita kungiyar IS da al-Baghdadi shine kalifanta na duniya.
To yanzu menene zai iya faruwa dalilin cewar kamar yanda ka faɗa dazu kusan kashi 70 cikin 100 na magoya bayan shi Shekau za iya cewa sun koma bangaren shi al-Barnawi kenan bangaren iSwap da dai ma'ana an samu dai raguwa amma duk da dai wannan ikirari da shi ba kura sahala ba yayi cewar suna nan fa kuma za su gaba da abin nan dinsu akwai wani abu da zai nuna cewar kamar za a shafe labarin Boko Haram a koma maganar ISWAP a wannan lokaci kuma sannan su ISWAP za su dinga yin irin waɗannan abubuwan na satar dalibai a makarantu da makamancin abubuwan da aka ga Boko Haram suke yi ko kuma wani abin za su zo da shi salo na daban
to a in ka duba a yanzu rikicin dama ya banda abin da ya shafi mulki akwai abubuwan da suka safi shi kansa ajiyar makamai kar ka manta makam ko da akai wannan yakin tsakanin su ISWAP da Boko Haram wanda yayi sanadiyar mutuwar shi shekau har yanzu ISWAP basu bada rahoton cewa sun kwashe makaman da shekau yake da su ba wanda ke nuna cewa har yanzu in ya kasance rumbun makaman sananan a tare da mabiyansa suna da karfi batun cewa kashi 70 na cikin mabiyan shekau sun koma suna tare da Boko Haram bayanai ne wanda suke nuna har yanzu suna da rauni ba tabbas kuma kasancewar shi Al-Barnawi shine shugaba tun shekarar 2016 na ISWAP salon yadda suke aiwatar da harin su da kuma ayyukan su ba salo ne na kaiwa mutanen gari hari ba misali kaiwa mutanen gari hari wanda basu je ba basu gani ba akan killace kuma a iyakance wuri a ce nan na amana ne wadanda suke cin garin suna cikin aminci idan za su na bada haraji security tax kenan za su na bada haraji ba za a yi musu kuma ba za su ci amanar bada bayanan su ba na sirri za su kame bakin su za su zauna cikin aminci to yanzu da haka saboda da wannan kudaden da suke karba da irin taimakon da suke samu daga ita kungiyar IS wannan da yake ba su dama zai kasance sun fi bangaren shekau din karfi da yawan mutane kuma da yawa da yake suna ganin cewar tafiyar da shi shekau yake yi mutane da yawa za su rasa ransu dan waɗanda ba su je ba ba su gane ba da su kansu ƴan kungiyar ba zai kai su ga kafa daular da suke fata ba saboda haka akwai yiwuwar da yawa daga cikin mabiyan shekau din su koma bangaren su ISWAP karkashin shugabancin shi Al-Barnawi kuma in ya kasance Tuareg na Mali ƴan ta da kayar baya na Mali da yake da yawa daga cikin suna shigowa cikin suna haduwa tunda yake an ce batun West Africa ne daga nan har abin da ya hada har wuraren Central African Republic da mutanen Chadi irin fararen nan su ma masu kishin addini zai kasance sun hadu sun yi wani karfi da Nigeria kadai a matsayin ta na kasa da take yaki da wannan ta'addancin misali ta bangaranta ba za ta iya cin nasara da sauki ba dole sai kasashen nan guda hudu ko biyar sun hadu dole ne sai sun hadu kuma sai sun fito da tsarin da yake watakila sun samu hadin kan dukkan kauyuka da wuraren da mutanen nan suke kai kawo kuma suke buya so da yawa za ka ga cewar in ya kasance shi harin da za ka yi sojoji akan shirya shi ne daga wani kauye da yake kusa idan ka zo ba za ka iya gane wane ne mai laifi ba to amma lokacin da za ka yi harin kila da dare za su fito da ababen hawansu babura ne kowaye su hau su tafi in kuma sun fito kana neman su da suka watsu kowa ya san kauyen da zai je za su iya sake haduwa to akwai salo da yawa wanda yake matakin farko samun haɗin kai na ƙauyukan da suke da waɗannan ƴan tada kayar baya na ISWAP ɗin da na Boko Haram suke kai kawo mallakarsa da kuma samun goyon bayan su shine matakin farko da gwamnatin Najeriya za ta iya samu ta kai ga cin nasarar yakin amma tun da Barnawi ya ga ƙarshen shekau yanzu akwai yiwuwar za su ci gaba da lallamin ƴan Boko Haram da suke rage na bayan shekau su bangaren su babakura doro kenan ya kasance sun zo sun hadu sun hada karfi su yi amfani da makaman da yake da shi su yi amfani da salon da suke yi na shiga garuruwa su ɗeba abinci su karɓa haraji su samu taimako daga wurin IS su yi kidnapping su samu kuɗi za su ci gaba da yin wannan saboda kidnapping a Najeriya karuwa yake yin sa ake duk da kokarin da jami'an tsaro suke yi zaka ga ko cikin satin nan yadda aka shigo cikin garin Zaria har cikin gari kofar gayan aka shigo aka yi abin zai baka mamaki da dukkan irin misali tsaron da Zaria take da shi banda cantonment na jaji ga base na Air Force Kaduna ma dai in particular tana da wuraren da yake akwai sojoji da yawa amma sai kasance a North West a yanzu tana ɗaya daga cikin jihohin da suke fama da matsaloli na kidnapping
haka
to wannan yana nuna cewar tunda yake ba wai boko yan boko haram ne kade suke yin garkuwa da mutane ba akwai ɗaiɗaikun masu laifi da suke mai da shi sana'a da kuma waɗanda aka bata wa misali fulani da suke cikin jeji suke ganin cewar sun samu kansu a wani yanayi da gwamnati bata kula da su ba kuma zai kasance hakan ya samar musu da wata mafita da suke samun kuɗi da yawa to su ma yan boko haram da ɗan iswaf akwai yiwuwar su ci gaba da bin wannan hanyoyin domin samun kuɗin shiga kuma in dai ba wai wasu matakai aka ɗauka ba da za a misali na abin da ya shafi bayanan sirri da yin amfani da fasaha ta zamani misali da kuma samarwa da su masu tunkarar yakin sojoji kenan a samar musu da abubuwan da yake suna da bukata to gaskiya akwai kalubale a gaba mai girma haɗin kansu akwai barazana
in suka haɗa kai tallaki yayi saboda lokaci malam Mamun na ganin bari mu duba waɗansu sakonni da aka turo ta shafinmu na Facebook akwai Nasir Kaino Hadeja Albani yake cewa fashi da makami garkuwa da mutane fadan kabilanci ayyukan ta'addanci duk suna faruwa ne sanadin kuncin rayuwa in har malam Talaka ya fi karfin cikin sa tabbas za mu zauna lafiya akwai Hassana Suleiman Hassana take cewa assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi kuma batun tsaro kan kasa ta Najeriya sai addu'a kuma ni ana mahangar me zai hana ana bawo su ma jami'an mu na tsaro kayan aiki masu kyau kamar yadda su ma ƴan ta'addan suke mallakar sa sai kuma shin ma wai idan aka karbe makamai a hannun ƴan ta'adda ana mallaka jami'an mu shi Allah ya kawo wa kasar mu zaman lafiya irin a ce an karbe makaman nan a gurin su ƴan ta'adda to ana tunda ana cewa nasu masu kyau ne to ana ba ma jami'an tsaron namu ne su masu cigaba da aiki da shi ko kuma
muna kallon abin ne ta gefe guda
na'am
da aka karbe a gurin su sau nawa kuma su suka karba a hannun sojojin mu
za su iya karbe abin su ko su karbi na sojojin
sun karba sau da dama
haka
in fact ma an samu cin amana da sojojin ma wasu sun sayar musu da makaman misali su ƴan boko haram to in kana kallon an karbi nasu kuma waɗanda suke cikin aikin kaki din kuma suke cin amana fa
Allah ke yi abin ba daɗi akwai Abba Atom Hadeja yake cewa muna yi wa bako barka da zuwa tabbas babban abin da zai magance matsalar tsaro a Najeriya shine samar wa matasa aikin yi ga gwamnati ta hanyar ba su jari don gudanar da kasuwanci hakan zai kawo sauki da tsaro ga jama'a kama daga ISWAP da Boko Haram daga Abba Atom Hadeja Ahmad Suleiman Hadeja assalamu alaikum ina yi wa dakta barka da kasancewa da mu a wannan shiri kai tsaye sannan ni ana mahangar abu mafi sauki da za a yi amfani da shi wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro shine a koma baya a tsaurara matakai dangane da hanyoyin sadarwa na wayar tafi da gidanka domin kashi 80 cikin 100 na ta'addanci da ke faruwa yana aukuwa ne ta hanyar sadarwa amma an manta da wannan hanyar an koma ana ta wasu abubuwa dakta za mu sami dama wani lokaci mu tattauna akan wannan batu
okay,
ya kamata gwamnati ta sani ba wa al'umma damar kare kansu daga har-haren ƴan ta'adda ba zai taba zama mafita ga matsalar tsaro ba in ji Nasir Kaino Hadeja Ma'azu Hamza Abbas yake cewa ISWAP da Boko Haram a gidar ɗaya ce dukkan su pan Islamist ya karasa da turanci they wanted to create Islamic state
ai doctor ne
sai dai kai kawai approach din ne ya bambanta yana nufin dade manufar sa daya
hanyar daula ba kafa daula ta musulunci
kware da gaske shine akwai mutane da dama da sun rubuto sakonan su akwai wanda Abdul Aziz Isa Gadanya yake cewa daga jahar Kano karamar hukumar Bagwai nake tare da ku kuma ina muku fatan alkhairi ga sanan dai da dama lokaci ba zai bari mu karance duba kuma saboda lokacin ma ba za mu sami damar daga waya ba sai dai a bimu wasu shirye-shiryen namu insha Allah za mu kara tattauna musamman wannan batu na gudunmuwar da masu layukan waya za su iya bayarwa wajen ganin cewa an sami ingantaccen tsaro a Najeriya. Malam Ma'amun, muna matukar godiya da kasance tare da mu a cikin wannan shiri.
Ni ma na gode.
To masha Allah, ma sauraro, a madadin Malam Ma'amun Usman wanda ya kasance da mu a cikin shirin, da Alkawas Abubakar Awal wanda ya sada mu da ku, sunana Kabir Zubairu, Birnin Kudu, nake cewa Allah ya ba mu alkhairi.